gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 22 ga watan Maris na shekarar 2023. Maganar kenan. Namu na yau abokin aikin mu ya tattauna da wani matashi da yake koyar da yaran Ingilishi. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. To jama'a, ba tare da bata lokaci ba, za mu tsinduma a cikin shirin inda abokin aikin mu Sir Phil Hashim Gumel ya tattauna da bakon namu na yau wanda zai gabatar da shi.
To da farko misararru zai so isan wani bako ne muka samu.
Sunana Hamisu Haruna.
To mal Hamisu, ga ka Amurka, me ka kuma daga ina ka zo?
To masha Allah, kamar yadda na gabatar da sunana a farko, nace sunana Hamisu Haruna, ni haifaffen dan Kano ne. Sannan kuma nayi rayuwa ta da karatuna gaba daya a Kano. Nayi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano, wanda na karanci English a nan wannan Department of English kenan.
Wato turanci kenan.
Wato yaran turanci kwarai da gaske. Sannan bayan nan nayi karatun service dina, ma'ana nayi service NYSC.
Wato ka bauta kasa.
Na bautawa kasa a jihar Katsina, wanda na gabatar da ita a Jami'ar Alkalam dake Katsina. Wanda bayan shekara ɗaya ne anan cikin ikon Allah suka bani aiki na ci gaba da gabatar da aiki, ma'ana koyarwa a sashen nazarin koyar da turanci dake jihar Katsina.
Wato dai sun ji daɗi, ka san cewa duk lokacin da ma'aikata ko kuma wata ma'aikata ta samu wanda yake aikin bauta ƙasa,
na'am,
suka rike shi da min sun ji dadin aikin sa kuma sun yaba da abin da ya kawo musu.
Gaskiya ne kuma wannan wani abin babban alfahari ne gare ni, domin cewa jin dadin da suka yi su, ma'ana Jami'ar Alkalam kenan, wannan ne dalilin da yasa har suka karbe ni, suka retain dina a matsayin malami wanda na fara a graduate assistant, ma'ana mataki na farko kenan.
To masha Allah, to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu?
To babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta Amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani, wanda ma'ana ita kungiyar, ma'ana zan ce kenan, Department of State,
ma'aikatan harkokin wajen Amurka,
ma'aikatan harkokin waje na Amurka su suka dauki na wannan program din tare da FHI 360. A matsayina na malamin turanci, na daɗe ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa ƴan uwanmu malamai na turanci. Kamar yadda muka sani, Nigeria ko Africa generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaran turancin. So samun dama da nayi na halartar wani program ko in ce wani course wanda University of Maryland Baltimore County a nan America kenan ta bani karkashin US Embassy dake Abuja. So na samu damar yin karatu na wata shida a karkashin wannan program din, wanda ta internet muka yi shi, kuma yana ɗaya daga cikin kalubalen da muke fama da su a Nigeria. Mutane da yawa in ka ce kana karatu ta internet za su dauka kamar kawai wasa kake ko shirin
ba karatu, so ba malami a zahiri yana koyar da kai.
So amma nagode wa Allah, zamu iya cewa COVID-19 ta zo da abubuwa da yawa na challenges, ma'ala na tasgaro, sannan kuma at the same time ta fadakar da mu ta bude idanun mu akan cewa karatu ba lalle sai ka yi shi a face to face ba ma'ana ba
sai ka yi karatu ba kana aikin kama in dai kana da wannan yanar gizon zaka yi shi ka karatu malami ya koyar da kai
so za mu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zama to kamar wani karamin village ne ko in ce wani dan kauye ne yau karamin wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatu so kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta wuce nan ta Abuja ta America wacce take a Abuja suka bani wannan daman nayi wata shida ina wannan karatu
to mallam Hamisu ka san dai cewar a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa
gaskiya ne
wani lokaci zaka iya kallon rubutun su na turanci kuma ka saurare su na yin turanci sai ka ji akwai kurakure da yawa me yake janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewar sun koya
to zan iya cewa da farko zan iya daukar matsalar daga bangaren mu kanmu masu koya saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan internet ma'ana yana gizo duka abubuwa sun zo da sauki akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su Facebook kamar su WhatsApp kamar su Twitter da yawan su akwai groups waɗanda zaka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin daki baka da buƙatar sai ka je waje to ina ganin ta nan bangaren zan iya cewa mu kanmu ya kamata mu canja tunanin mu musan cewa with the little da kake da shi ma'ana da duk kankantar data da kake da ita zaka iya amfani da ita ka koyi turanci koda kana daga gida ne so kaga ba mu da uzurin mu cewa a ba mu da hali ne ko ba mu da dama ne da zamu je makaranta ko wani abu irin wannan akwai mutane da yawa waɗanda ba su je makaranta formal education ba amma sun samu dama sun yi karatu ta internet so ina ganin wannan wani kamar in ce wata dama ce da muka samu mu kanmu ɗan arewa domin mu ƙara wayar da kanmu mu ƙara fahimtar cewa rayuwa yanzu akwai kalubale da yawa kuma ya kamata mu tunkari waɗannan kalubalen sannan kuma mu yi karatu yadda ya kamata domin mu ne future mu ne gaba matasa su ne ginshikin al'umma duk lokacin da matasa suka samu matsala a rayuwa su ya zama to al'umman nan gaba ɗaya ta gama samun matsala
haka ne to me zaka ce ga matasa Hausawa a rayuwar au arewacin Najeriya dake cewa ai wannan ba yaran uwata bane turanci ko ba yaran babana bane ba me yasa zan koye shi zan yi shi yanda naga dama menene muhimmancin koye turanci mutum ya iya inda duk inda yaje ya samu wani mutum da ba yaran sa ba zai tsaya zai yi magana da shi da wannan yaran a matsayinka ne mai koyar da wannan yaran menene muhimmanci ya zaka shawo kansu ga wannan kanna musu muhimmancin sa
to da farko dai zan iya cewa dukkanin wannan abin da muke cewa na cewa ai ba yare na bane saboda haka ba inda buƙatar sai na koyi shi amma kada mu manta ba a waje ɗaya muke zauna ba sannan abu na farko zan iya cewa shine shi wannan yaren na turanci the fact that an mulke mu da shi ma'ana muna amfani da shi ne a matsayin hanya ta sadarwa muna amfani da shi a matsayin hanya ta koyarwa muna amfani da shi a matsayin hanya ta ita kanta kasuwanci domin misali zan iya baka misalin akwai mutane da yawa waɗanda suke ƴan kasuwa ne ba su taɓa zuwa makaranta ba amma saboda kalubale yanzu da suke tunkara na cewa shi wannan yaren dole sai da shi domin idan kana so kai mu'amala ta kasuwanci kana buƙatar yare da zaka yi mu'amala shi kuma yare ita ce wata hanya ce da zaka gabatar da sakon da kake so ka gabatar
nan yan adam
so yawa so saboda haka idan har kana so ka samu ci gaba ya zaman to ba ka kuntace kanka arewa ba arewa ma iya Kano kadai kana buƙatar wani yare da zaka yi amfani da shi
wato kada bar mutum a baya dai
kada a bar mutum a baya idan ana so kana so a taka da kai to dole sai ka koyi wannan yaren to ko dan wannan ya kamata mu Hausawa da bangaren arewacin Najeriya ya kamata mu maida hankali wajen koyon wannan yare kuma kamar yadda na faɗa yaren nan zaka iya koyon su daga duk inda kake akwai hanyoyi da yawa wanda ni training din da aka bani kenan ma'ana horarwar da aka yi min kenan an horar da ni a matsayin wanda zan koyar da yaren turanci ta internet ta kafar sadarwa exactly ta zamani wannan karatun da nayi bayan nayi wannan karatun na wata shida na kuma samu damar da ina daga gidana ina daga cikin ɗaki na nake koyar da malaman turanci da ƙasashe daban daban a ƙarƙashin ita wannan jami'ar ta Maryland na koyar sau biyu zuwa uku suna sana a matsayin discussion facilitator ma'ana wanda zai taimaka musu wajen tattauna da malamai domin a shiga menene matsalolin su sannan mu ga yadda za mu warware musu wannan bangaren abin da ya shafi koyar da yaran turanci so kaga ba wani abu ne da ranci sai naje ingila ko sai naje america hasali ma ban taba zuwa america ba ban taba zuwa ingila ba banda wannan karin da naje america amma na san
da kana nan yanzu america
yawa yanzu ina nan america amma na samu damar dan tattauna da wanda akwai lokacin da muka dauki dalibai sama da guda 13,000 so kaga wannan dama ce wanda idan physically ne ba za ka iya samu wannan da ba ajin ma da zai iya dauka dalibai 13,000 kuma wannan dalibin ba wai dalibai bane kai har da professors waɗanda suke son samu gogewa akan yadda za su koyar da shi wannan yaren turanci so kaga wannan babbar dama ce wanda idan da physically ne za mu hadu ba zai yi ba zaka iya hada local government guda kafin ka hada waɗannan mutanen so kaga wannan dama ce sosai wanda kuma ina ganin ya kamata mutanen mu tsara farkawa su gane cewa babu na kasashe sai kasashe domin wannan zuwan da ne wannan ƙasa ta Washington DC ko America babu silan kwabo na a ciki babu kwandalata a ciki duka an dauki nauyina ne an kawo ni an aje ni a waje masauki mai kyau sannan kuma ana bani karatu hannu tsawon wata shekara sati biyu sannan kuma daga nan zamu je mu ƙara tattauna a wani garin wanda ake kiransa suna Portland domin mu ƙara haduwa da manyan malamai masu ilimi a wannan fannin na yaran turanci sannan masu gogewa a fannin bangaren abin da ya shafi a koyar da shi kansa wannan yaran don mu ƙara samun gogewa kamar yadda muka faɗa abu ne da ya shafi ƙarawa juna sani so mu ma muna koya kuma idan mun tashi mun gama zamu je ƙasar mu sannan zamu koyar da abin da aka koya mana wanda ɗaya daga cikin shine wannan dama da na samu na tattaunawa da wannan babbar fasaha a ma'ana kafa ta sadarwa ma'ana VOA kenan kuma alhamdulillahi kamar yadda nake wannan magana duka duniya ana jina kuma wannan ɗaya daga cikin nasarori kenan da aka samu na shi kansa ma'ana internet
me zaka kira matasa game da shiga harkokin da bai shafe su ba in nace harkokin da bai shafe su ba musamman a yanzu da muke lokacin siyasa a can gida zaka ga abubuwa da yawa akan alakanta su ne koko matasa ne a tsakiyar duk wani abu da ake yi na kirki da na rashin kirki da kuma na tayar da hankali wani kira zaka yi gare su
to ina kira ga matasa ƴan uwana abokane na domin nima matashi ne kamar yadda ka faɗa domin har yanzu matashi ne mu yi amfani da damar da Allah ya bamu domin duk lokacin da Allah ya baka dama ta wannan jarumtar ta matasa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa mana cewa ni imatani magabunun fihi ma kasirun minan nasi as-sihhatu wal farag lafiya Allah ya bamu lafiya so duk lokacin da Allah ya baka wannan lafiya ya kamata kai amfani da ita saboda haka kada mu ci gaba da yin amfani mu ringa bin abubuwan da ƴan siyasa suke su dauko mu su ba mu kayan shaye-shaye domin mu je mu yi wani abu wanda daga baya zamu zo mu da dama domin duk waɗannan matasan da ake dauka za ga sai sun fita daga cikin hayyacin suke wannan abu so me isa ba zamu zo mu kama ilimi ba ilimin nan da waɗannan wannan dai ilimin shine ginshikin da yasa suka kai wannan matakin so mu ma zamu iya saboda haka bai kamata mu ringa amfani mu ringa wasa da damar mu ba da shekarun mu da yarintan mu wajen bauta wasu mutane waɗanda ƴaƴan su ba sa cikin wannan matakin duk lokacin da za a yi waɗannan abu babu ƴaƴan su a ciki duk lokacin da za a je a yi bangar siyasa babu ƴaƴan su a ciki so me isa mu ma ba za mu yi amfani da damar ta mu ba mu ma mu je mu karatu ina ganin abu na farko da ya kamata mu kula da shi ne ilimi idan har ya zamanto mu rike ilimi mun yi karatu mun yi abin da ya kamata so insha Allah ta'ala zamu fita daga dukkanin waɗannan halin da muke ciki kuma kamar yadda na faɗa ilimi ba dole sai kana da kuɗi ba ilimi zaka iya yin sa a kowanne irin yanayi akwai ilimi na addini akwai ilimi na boko na zamani wanda zaka iya hada su guda biyu kuma zaka amfana da su so idan har kai su babu wani dan siyasa da zai dauko ya zo ya ce wani zo ka ibo waɗannan kayan shaye-shaye ka sha sannan ka ji ka kashe wani da wani kana da ilimin ka shi ma yana yin amfani da kwakwalwarsa ne domin yayi abin da ya kamata to kai ma ya kamata kai amfani da kwakwalwarka domin dukkanin mu Allah ya mu da kwakwalwa guda daya sai dai kawai idan ba kai amfani da ita ba so ya kamata mu ringa amfani da kwakwalwarmu mu ringa amfani da tunaninmu ba abin da aikin mu zai yi ba idan muka yi amfani da tunaninmu shi zai taimaka mana wajen mu tsaya abu mu yi abin da ya dace a lokacin da ya dace yayin kuma da ya dace
Yeah.
jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe zamu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar
to duk haka akwai kware da gaske akwai wasu matasan da sun tashi sun jajirce a halin yanzu kuma suna koyan to amma duk da haka akwai kalubale da suke fuskanta a nasu bangaren to a matsayin ka na mai koyarwa educator kenan wani irin kalubale kake ganin ake da shi musamman a arewacin Najeriya a yanzu game da koyar da ɗalibai
to na farko zan iya cewa akwai kalubale daga bangaren malamai misali ba mu da kayayyakin aikin da ya kamata mu koyar da su wa'anda ake kira da suna instructional materials kamar yanzu misali mu a Najeriya ko in ce a arewacin Najeriya ajin ma da za koyar da ɗalibi yadda ya kamata zamanto psychology din sa tunanin sa ya zauna yadda ya kamata babu kayayyakin da ya kamata ya zauna misali abin da ya shafi mazauni misali abin da ya shafi kayan karatu misali abin da ya shafi talauci ne irin abubuwan da zamu siya so wannan ɗaya daga cikin kalubale da muke fuskantar sa wanda kuma ina ganin mu a malamai akwai abubuwa da yawa da baka da bukatar sai gwamnati ta yi ma ya kamata community ma'ana al'umma na unguwa mu ma mu ringa taimakawa junan mu akan ƴaƴan mu saboda idan muka yi amfani da wannan idan muka ce lalle sai gwamnati ta kawo mana komai su babu yadda za a mu samu wannan abu so wannan shine mataki na farko mu sa cewa
abu ne dai kamar da ya zama wajibi
ke wajibi ne ka ilmantar da al'umma ko ka bada gudunmawa wajen ilmantar da al'umma wajibi ne akan ka domin idan baka yi ba abin zai dawo kanka dukkanin mutanen da muke gani muna kin su muna ganin ƴan shayi-shayi ne ƴaƴan mu ne fa kannan mu ne yayyan mu ne ƴan uwan mu ne so kaga idan ba mi ma dan Allah ba ya kamata mi ko dan wancan dalilin na cewa ina so in kare gidana ina so in kare ƴaƴana domin ƴaƴanka suna fitowa idan kuma za su fito za su haɗu da su to su ma za su ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar da waɗannan suke sannan malamai sai sun ƙara haƙuri da yanayin da suka samu kansu kamar yadda muka sani a Najeriya teaching ko in ce koyarwa ta zama wata abace wacce sai ka rasa abin da zaka yi ta
ba a daukanta da
muhimmanci ba a daukanta da muhimmanci kuma wannan rashin dauka da muhimmancin ya ta'allaka ko yana da alaka da yanayin yadda ba a bada hankali akan shi kansa budget akan education shi kansa budget din da ake bayarwa bangaren abin da ya shafi yawa kasafi da ake ba bangaren abin da ya shafi education za ga shi bai da yawa idan muka duba da wasu kasashen da muke da su a duniya za mu ga ana fitar da wani kasafi ne yawa na je Malaysia karatu na PhD na ga abubuwan da suke faruwa ba wai Najeriya ba za mu iya so amma babu wannan motivation din ma'ana karfin gwiwa da za mu iya waɗannan abubuwan wani ne dalilin da yasa za ka ga mutane muna da jami'o'i a Najeriya muna da makarantu a Najeriya amma su sai mun ga tafiya kasar waje karatu yana nan sun kimi ne ba su kimi ba so ya kamata mu dauka mu akan kanmu cewa tabbas muna son mu gyara akwai abin da Barack Obama yake cewa change begins with me
wato sauyi ya fara a kaina
and we are the change
we look at kan wani kanka fara sun kanka
so duk wani change da muke nema da muke ta tunanin ina yake mu ne change
to ka zagaya a nan birnin Washington DC ka je ka wasu jami'u ko kuma ka shiga ajiyoyin koyarwa ga yanda ake koyarwa menene bambancin yanda ake koyarwa a nan Amurka da yanda ku kuke koyarwa a gida
na ji dadin wannan tambayar da ka yi min domin yana ɗaya daga cikin abin da muka zo koya shi ainihin taken shi wannan program din da muka zo shine social and emotional learning ma'ana integrating social emotional learning in English language classroom yadda za a samar da wani yanayi da ɗalibi zai samu kansa a yanayi mai kyau domin ya samu ya koyi wannan yara wanda idan muka duba a Najeriya kusan gaba ɗaya kishiya abin muke ba a yin abin da ya kamata jiya ina tattauna da wanda ce yanzu misali a Najeriya idan ka duba za a gani har wani disciplinary master muke da shi ma'ana mai horarwa malami mai horarwa wannan ya sa ɗalibi zai ji yaro zai ji in ka ce master shi ka tafi makaranta zai ce ba zai je ba ko kuma zai ji wani abu yanayi a jikinsa saboda me ya san daga ya je duka ne in ya makara duka ne in ya waye duka ne komai duka ne wannan psychologically yana taɓa tunanin yaro sannan kuma yana affecting shi kansa faculty of thinking da faculty of learning na yaro ma'ana ita kanta tunaninsa da yanayin yadda zai koyi karatu yana taɓa shi domin duk lokacin da ka samu wa yaro yanayi mai kyau to zai koyi karatu ko kai ne za ka samu da yanayi mai kyau ba abin da za a baka ba koya ba wannan ne dalilin da yasa in muka je wata kasar za a ga ɗan Najeriya suna samun ci gaba sosai suna excelling saboda me saboda an samu su da yene mai kyau so wannan abin ina ganin shi ya kamata mu ma mu kwaikwaya domin a cikin makarantun da naje akwai Montgomery College da muka je exactly wanda a wannan college din na samu wasu yanayi wanda abin ya burge ni sosai
wani irin yanayi ne wannan
misali zaka ga idan ka je aji zaka ga akwai friendliness akwai abota akwai kyakkyawa alaka tsakanin malami da dalibi sannan kuma baya ga haka har wani tsari suke da shi na abin da ake kiransa da suna career talk wanda mu career talk da muke yin sa muna yin sa ne iya karshen semester kadai ko in ce karshen
wato malami ya ringa tattauna dalibi kan tafarkin da yake son ko kuma aikin da yake son idan ya
so yayi sannan kuma ya ƙara taimakon sa wajen ya tabbatar da cewa ya samu nasara kan wannan abin da yake so yayi sannan za ka ga shi kansa yanayin environment din is highly conducive idan nace highly conducive ina nufin waje ne wanda tabbas idan ka je za ka koyi abin da ya kamata koya
saboda yanayin gurin akwai nutsuwa
akwai kuma akwai kayan kuma aiki da ya kamata ayi so kamar yadda na faɗa akwai wasu abubuwan da muna tunkara kalubale mu a Najeriya especially abin da ya shafi kuɗi amma akwai hanyoyi da malami zai iya amfani da su ko da wayarsa yanzu misali idan ina so in koyar da pronunciation ba inda bukatar sai naji nace principal ko headmaster ya bani kaza da son koyar da kaza da waya ta kade zan iya downloading dan abu da bai fi sakan minti biyu ba MBB ne wanda da kuɗi na zan iya siyan sa kunna dalibai akwai MP3 din nan da ake amfani da ita wanda idan ka dora ta ka kunna ta duka dalibai za su iya ji akwai hanyoyi da yawa na abin da ya shafi interactive session wato abin da zai baka mamaki a shekara ta 2019 akwai wani horarwa da nayi a nan Kano na tara malaman turanci akalla guda 60 waɗanda ba su horarwa akan yadda za su bi wajen koyar da dalibai
a dabarun koyarwa
wanda muka gabatar da shi a American Corner wato abin da zai baka mamaki shine malamai suna da ilimin ba su da ilimin ba amma hanyar da za su bi wajen engaging wajen interacting da dalibai wajen mu'amala da daliban shine abin da yake ba su matsala saboda haka malami zai cika allo dam
da
rubutu sannan ya ce dalibai su kafa an suka fani ma bai da lokacin da zai musu bayani kawai sai gobe
shine lecture nasu shine koyarwan wannan rana
ya riga gama
wato ri a nuna dalibi yana tsoron malami wannan ba hanya bace ko dabara ta koyar dalibi ba
hanya bace hasali ma hanya ce ta koyar dalibi daga abin da ya kamata
saboda wani lokacin zaka ga cewa dalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin a yanzu zaka fada ajin sa to kafin ma ka shiga ana cewa in ka shiga zaka fada ajin sa kaswa an tsorata ka tun ma kafin ka je ga shiga wannan daki na koyon karatun sa
wannan kaga kana magana ne akan abin da ya shafi high institutions ma'ana universities and colleges of education wanda shi ma wannan babban al'amari ne da ya kamata mu malamai ko in ce mu dalibai mu canje tsarin yanayin koyarwar mu kada ka nuna dalibi cewa ba zai iya ba ko kada ka nuna dalibi cewa ai course ina yana da wahala duk lokacin da ka nuna dalibi cewa course yana da wahala so daga nan ka riga ka gama killing moral din sa ba wani abu da zai iya
saboda kawai
ya riga ya gama sani cewa faduwa zai yi akwai abin da malaman ya abin nan malaman koyarwa suke cewa learning start from simple to complex from none to unknown
wato daga babu komai zuwa a samu wani
abu sannan kuma daga abu mai sauki zuwa mai wahala so duk lokacin da ka nuna dalibi cewa ai wannan course din course ne mai sauki kuma ni din da kuka gani nazo ne don mu koya tare dalibi zai ji cewa eh tabbas shi ma yana cikin abin akwai abin da muke kira da suna inclusiveness ma'ana ya zamanto ka shigo da kowa cikin abin kada ka nuna cewa saboda a cikin dalibai muna da mutane waɗanda muke kiransu da suna introvert muna da extrovert akwai waɗanda su yanayin su they are talkative mutane
suna magana
yauwa to a matsayin ka na malami ya kamata kai amfani da fasahar da Allah ya baka na koyarwa wajen ka tabbatar da cewa su waɗannan ɗaliban masu magana ba su danne ɗalibai waɗanda ba sa magana ba abin da nake
to yanzu kamar almisali da Amurka ta kawo ku nan ta zakulo ku daga Afirka da sassan sauran duniya zuwa nan domin horar da ku ko ƙara juna sani game da yanda za ku koyar me zaka dauka yanzu idan ka koma gida ta wani hanya kake ganin zai tasiri idan ka koma gida abinda ka koya anan ko ka gani anan zaka iya taimakawa duk da yake kai ɗaya ne ya kuma yi tasiri sosai a Najeriya
to Alhamdulillah naji dadin wannan tambaya domin kusan shine makasudi duk koyo idan ka koyi abu yana da bukata ka koyar da shi so hanya ta farko da muka bi ko da nake so in gabata shine yanzu a project din da muke muna son mu samar da wata manhaja wacce ake kira da suna massive open online course kamar yadda akwai da mu wata manhaja ce wacce mutane duk yawan su za su iya shiganta manhajar
ta waya ce kenan manhajar
ta waya ce
da ake downloading
yawa da ake downloading so saboda haka muna so ne amfani da wannan dama kuma ba abu ne da yake cin data ba ko abu da yake daukan kuɗi ko sai ka registration it's open kamar yadda muka daba it's massive because it accommodates mutane da yawa sannan kuma abu ne wanda yake a bude so wannan ɗaya daga cikin hanya ce da zamu amfani ta wajen wayar da kan su kansu malaman turanci akan hanyoyin da ya kamata su bi wajen koyar da turanci yadda ya kamata na farko kenan abu na biyu muna da kudirin ko ina da kudirin gabatar da abin da ya shafi workshop wanda wancan kaga zai hada da ko ina a fadin Najeriya amma idan kai magana workshop wani bangare ne na bangaren Najeriya kai yawa so kaga dukkanin wannan yana daga cikin amfanin internet idan yanzu idan nace workshop kadai zan yi iya mutanen watakil iya mutanen Kano kadai zan iya amfanarwa ko iya mutanen Katsina kadai za su iya
ko mutanen da suka zo wannan yankin
ko kuma iya su ma a jahar iya mutanen da suka zo su kadai za su iya amfana amma lokacin da ka bude abin ka mai da shi open ka samar da wata manhaja wadanda mutane za su shigo to zai zama to kowa zai amfana sannan a wannan project din ba wai iya Najeriya ne kadai za su yi ba domin group ne akai grouping din mu sannan a group din mu bakwai ne a cikin mu bakwai din nan akwai wanda yake daga Tanzania akwai wacce take daga Venezuela akwai wacce take daga daga kasashe daban-daban daga Europe daga Asia so kaga wannan interaction yawa sannan wannan interaction din da za a samu tunda a cikin group din akwai abin da ake kira suna discussion group wannan interaction din da za su samu malamai da za su samu especially mu daga bangaren Africa daga bangaren Nigeria muna da lack of exposure malaman ba su da exposure na gabatar da kansu yadda ya kamata
so ba san yadda za su gudanar da kansu ba ko gabatar da kansu
za su gabatar da kansu to wannan zai ba su dama na su samu alaka da rago malamai na duniya si alaka da su su sami experience da gare su su tattauna su gabatar da abin da suke da shi a context din su ma'ana a yanayin su su ma kuma su gaya musu abin da yake da su a wancan context din nasu tanan ga zaman to an hada kai kuma an kara samu bunƙasa ne experience wanda insha Allah ta'ala dama shi al'amari ne idan ka koyi da malami to kuma ka koyi da al'umma ne domin shi wannan malamin shi zai koma ya koyi da dalibai shi zai ga canji a yanayin tsarin koyarwarsa sannan lokacin da malami ya samu canji a yanayin tsarin koyarwarsa dalibi zai ga canji a yanayin yadda yake koya sannan su kansu iyaye za a rage musu badin ma'ana za a rage musu nauyi nauyi in the sense that idan da suna ta fama da dalibi sai sun matsa masa yayin karatu yanzu da kansu dalibi idan ya koma gida yaron sai yayin karatu saboda me ya ga canji a yanayin malami ya ga canji a yanayin koyarwarsa to shi ma zai ji cewa yana son ya ga cewa tabbas shine yazo na daya mataki na daya a wannan tsarin so wannan shine kadan daga cikin insha Allah ta'ala abubuwan da muke da kuduri na mu gabatar idan na koma kasata wato Nigeria
ka karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri har ya zo gare ku da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leather Scrum ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya a